وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان الى عقل واحد، وهو سبحانه انما قدر الاشياء لحكمه، فهي باعتبار تلك الحكمه محبوبه مرضيه، وقد تكون في نفسها مكروهه ومسقوطه، اذ الشيء الواحد يشتبه فيه وصفان، يحب من احدهما ويكره من الاخر، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء انا فائره ترددي عن قبض نفسي نفس عبد مؤمن يكره الموت واكره مزاعته ولا بد له منه. واما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مخروج الكلام، فان الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله، وانما الكلام في الرضا بمقولاته، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بيان هكا يوم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci da Mujibbo a nan kofar Kaura cikin jihar Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata 25 ga watan Rabi'ul Thani, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma shi ya zo daidai da 21 ga watan hudu miladiya ta 2009, a wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya في الأعمال القلبية، واللفر أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، واللي بردوني هجر المائك صلى الله عليه وسلم سنة شكرا لي بقي دعشرين لتكس، وانا شين درس سمنا 30 لخطو أجير ونما جلسيكما وانا مسلاتي بالبركة، وانا شين نتبع إن لتكس. inda muke magana ko malam yake yi mana magana akan abin da ya shafi ar-ridha bi qada'illah, wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka na zuciya, ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke ɗaukaka mutum har ya kai mataki na siddiqi. Wannan ridha bi qada'illah mataki ne wanda ba ƙanƙani ba, ba kowane mutum ne yake kaiwa gare shi ba, sai waɗanda suka kai mataki na siddiqiyya. kuma ɗaya ne daga cikin ayyuka manya-manya waɗanda suke da alaƙa da zuciyar bawa. Malam ya yi mana magana a baya ta fuskoki daban-daban akan wannan matashiya ko kan wannan aiki mai gagarumin mahimmanci, inda a satin da ya gabata ya koro magana akan ar-ridha bil manhiyati, abubuwan da Allah ya hana. Al-manhiyati su ne al-ma'asi wal-fisq والكفر والظل، duk abubuwan da za su shiga karkashin wannan musamma wannan ma'anoni su ne abin da yake nufi da al-manhiyat, abubuwan da dan adam zai auka a cikin sa ko su auku ga dan adam na saban Allah, na kafirci, na zalunci, na fasikanci. Menene matsayin ar-ridha, yarda da waɗannan ayyuka a wannan lokaci, inda yake cewa da dama daga cikin malamai abinda suka ce: لا يشرع الرضا بالمعاصي، لا يشرع الرضا بالمنهيات، باشر ان تامك كنونا غمسوا دا امنشوا دا يردا دا ابوبوان دا سكي سابن الله، كما يندا با يردا كسو ودنن ايوكا با، دومين الله مدوكاكين سركي شي ما بي يردا دا ودنن ايوكا با، وبنجدي بي سو ودنن ايوكا با، سبورا كاي ما بي كما تكي يردا دا سو با. كما يندا الله يكي شوا اراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وبنجي يا قولي يردتا دقما سؤيكم فاسقا يا قولي يردتا daga fifita abinda yake dadin jin dadi ne na duniya akan abinda yake lahira. Saboda haka dukkan wani abinda Ubangiji ya kishi wajibi ne bawa ma ya kishi. Duk abinda Ubangiji bai yarda da shi ba wajibi ne bawa shi ma kada ya da wannan abu. Ko da kuwa abin ya faru gare shi, ko da Ubangiji ya kaddara wa bawansa aukawa cikin sabon Allah, auka cikin ma'asiya, to ba daidai bane ya ce ya yi imani ko kuma ya ce ya yarda da wannan hukunci na Ubangiji, don haka ya amince da shi, ba daidai bane. Shi ne wannan ita ce matashiyar da malam yake mana magana a kai. Sai yake cewa wa qalat ta'ifatun turda min jihati kauniha mudafatan ila Allah khalqan وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وسوء دقتك ما لمي سكتي زاء يردد وأن أيك وكنت عند أبنجد يوكنت قباوة نفادة واتكين ساقو تكين ما أسيا زاء يردد وأن تفسكر كتنشي وروان أيكين إلى الله حالتا تيت أبنجد min jihati kauniha mudafatan ila Allah khalqan wa fi'lan, ta fuskar kasancewar wannan aiki Ubangiji shi ya halicce shi, wannan aiki Ubangiji shi ne ya zartar da shi, ta wannan fuska sai a amince da abin. Wa tusqatu min jihati kauniha mudafatan ila al-'abd fi'lan wa kasban, sannan ta fuskar kasancewar bawa shi ne ya aikata aikin, shi ya tsorubuci aikin, to a wannan lokaci kuma sai aiki abin. Wato za a dubi abin ta fuska biyu. Ta fuska farko Ubangiji shi yake halittar komai, babu wani abin da yake fita daga cikin kaddarar Allah. Wannan ita ce aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa, babu wani abu da yake fita karkashin kaddarar Allah. Dukkan abin da bayi suke aiwatarwa halitta ce ta Ubangiji, shi ya halicci waɗannan ayyukan, shi ya kaddara waɗannan ayyukan. Idan ka dube su ta fuskar kasancewar Allah madaukakin sarki, shi ya halicci ayyukan, shi ya kaddara su, to dole ka yarda da abinda Allah ya halitta ya kaddara. Idan kuma ka dube su ta fuskar kasancewar bawa, shi ya aikata aikin, kuma shi ya tsururci aikin ta bangarensa, to kuma ta wannan fuska sai ka ki abu. Wannan shi ne abinda wasu malamai suke faɗa. Turda min jihati kauniha mudafatan ila Allah khalqan wa tusqatu min jihati kauniha mudafatan ila al-'abd fi'lan wa kasban. Abinda yake faruwa shine kasancewar yarda da abinda Allah ya hukunta wani abu ne wanda yake da gagarumin matsayi a cikin addinin musulunci, a cikin aqida ta musulmi. Sai ya kasance an samu wasu suna ganin cewa akwai talazumi, akwai alaka mai ƙarfi tsakanin mashi'a da mahabba. Duk abinda Ubangiji ya so wakanarsa, ya wakanatu Allah yana son abu. Mashi'a shine Allah ya so wakanar abu. Al-mahabba Allah ya so wannan abu ya kuma kwadaitar bisa aikata shi. To akwai waɗanda suke ganin duk كل ما شاءه الله سبحانه وتعالى وقضاه وقدره فهو محبوب عنده. دق عند الله يسوشي معنى يسو وكانت يقدر وكانت يهكنت أو قوت سكتشت ونن أبو ما الله ينسن كذبت ضمت فكان مشيئة كونية دقم محبة بس ضمت فكان ونن أبو وغرابيبا. To a nan akwai ƙungiyoyi guda biyu waɗanda dukkaninsu ƙungiyoyi ne da suka karkace tafarkin sunna. Ƙungiya ta farko su ne ƙungiyar da suka kalli abin da wannan matsayi, cewa al-mashi'a da al-mahabba abu guda ne. Duk abin da ka ga ya wakana ya kasance, to Allah ya so abu. Da suka kalli abin ta wannan fuska da wannan mabibi, sai suka ce to al-ma'asi laysat min qada'illah, laysat min qadarillah. Sai suka ce to in ka ga ma'asiya saban Allah, kafirci, zalunci, fasikanci, taqadaranci, ta'addanci, sabawa Allah da manzonsa, bid'a, dukkan wani abin da ka sani a shari'a ba a yarda da shi ba, suka ce wannan ba sa daga cikin hukuncen da Ubangiji ya kaddara. Waɗannan suna ake cewa karariya, domin suna kore kaddara ta Ubangiji, suna jingina ta zuwa ga bawa, ma'ana suna jingina ta zuwa ga kawukansu. Suna cewa ɗan adam shi yake tsoron wurtar ayyukansa
da kansa babu hannun Ubangiji a ciki. Saboda anan sun dubi, tunda sun ce duk abin da ya wakana fa huwa mahbubun indallahi, Ubangiji yana son shi, to kuma sun san cewa Ubangiji baya son safan Allah, baya son takadaranci, baya son zalunci, baya son kafirci, baya son danci, mulafici. Sun san, sun yarda cewa Ubangiji duk baya son waɗannan abubuwa. To tunda baya son su, fa hadhihi fawquha laysa bi mashi'atillah. To kaga anan sai suka saki layi. Wasu kuma da suka hada tsakanin al-mashi'a da al-mahabba, suka ba su ma'ana guda ɗaya, ba su bambanta tsakanin su ba. Sai suka ce to duk abin da ya bayyana daga bawa, duk abin da Ubangiji ya hukunta auko shi ga bawa, to Allah yana san abu. Fa huwa mahbubun lillahi, saboda haka su ma sun sallama, sun amince Allah yana san abu, ba zai fata ba. To waɗannan su ne sufaye, gulatu sufiya, waɗanda suke magana da wani abu da suke kira al-haqiqatul sadariyya. Mun yi bayanin su a baya idan ana yin karatu. Waɗanda suna ganin duk abin da inda ka tsinci kanka kawai, to nan Ubangiji yake son ka. Saboda haka in ka samu kanka mai da'a, to wannan da'ar Ubangiji yake so kai. In ka samu kanka mai ma'asiya, wannan ma'asiyar Ubangiji yake so kai. Saboda haka kaga anan ba su bambanta tsakanin mashi'a wacce take hukunta samuwar abu ba, da kuma mahabba wacce take nuna yarda da abu, ba su bambanta tsakanin su ba. Sun sanya su abubuwa ne masu ma'ana daya. Duk abin da ya wakana, to fa huwa mahbubun indallah. Tare da cewa ahlus sunna ba su amince da haka ba. Ahlus sunna ba su yarda da wannan tafsiri ba, ba su yarda da wannan bayani ba. Domin suna cewa akwai bambanci tsakanin mahabba, akwai bambanci tsakanin mahabba da mashi'a. Mashi'a wannan abin da ya wakana a cikin halitta ta Ubangiji, duk abin da daga ya wakana, sawa'un abin nan mai kyau ne ko mara kyau ne, to wannan yana ƙarƙashin mashi'a ta Ubangiji. Mashi'a ta Ubangiji shamila ce, amma ce, ta kunshi abin da Allah ya yarda da shi, ya amince da shi, ta kunshi abin da Allah bai yarda da shi ba, amince da shi ba. Amma ba zai wakana ba sai tahta mashi'a ce. Kaga mashi'a muta'alliqin ta, abin da yake rataya da ita yana da fadi. Duk ayyukanmu gaba daya, duk motsinmu, duk faɗi-tashinmu suna da ta'alluki da mashi'a. Amma ita mahabba tana da ta'alluki ne da abin da Allah yake so, ya yarda da shi, ya amince da shi, ya kuma kwadaitar a kan yinsa, har ma ya sanya wani lada, wani takunkumi da wanda ya yi aiki. Kaga ita wani ta'alluƙin ta ba am ba ne, ba zaman min ba ne, ya ta'allaka ne da wani ɓangare na ayyukan bayi, su ne abin da Allah yake so. Ya amince da abun, ya yarda da abun, ya ma ce a yi abu, ko dai ya yi umarni da shi ta fuskar wajarci, ko ya umarni da shi ta fuskar istihbabi, ta fuskar mustahabbanci. Ana gane karatu? Kaga akwai bambanci tsakanin wannan da wannan. Ba dukkan abin da yake mahbubun lahi ne yake faruwa ba, sai Ubangiji ya so faruwarsa. Ba duka abin da Allah yake so ba ne ta fuskar ibada, ta fuskar nagarta yake faruwa ba, ma'ana ba kowanne bane yake ta'alluki da mashi'a kauniya. Yanzu misali ta'atul fujjari, Ubangiji yana son fajiri ya zama mai da'a. Ubangiji yana son ta'atul fujjari, amma bai so hukuntuwar ta a aikata ba. Kaga ta'atul fujjari lam tata'allaq bi mashi'atillah, da Ubangiji ya so fajiri ya zama mai da'a, to zai zama. Tunda ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Haka nan adalcin azzalimai, azzalimi ya zama adali, hana mahbubun indallah. Allah yana son haka, yana kwadaitarwa akan haka. Amma ta yi wa azzalimi tun fara zalincin sa har ya ko har ya mutu yana zalincin sa. Kaga anan abinda Ubangiji yake so bai wakana ba, saboda bai ta'allaka da mashi'ar sa ba. Ina fata ku gane karatu. Saboda Ibn Taymiyyah ya jiwo mu cikin rafin, dole ne mu san yadda za mu yi mu fita daga ciki a fahimta. Wannan shi yana daga cikin irin abubuwan da littattafan Ibn Taymiyyah suke hukunta wa mutum kila. Inda haka nan a karatu na salin alim ne, sai kawai mu wuce mu shafa kan abubuwan da za ku gane, abubuwan da ba za a gane ba sai mu tsallake. To amma karatun littafi shi bai zai da haka ba. Bambancin karatun littafi da wa'azi na gama gari. Wa'azi na gama gari sai ka zaɓi abin da ya fi tuɓus tuɓus kawai sai ka faɗa. Amma shi na littafi kawai janka ake, sai inda littafi ya ja ka. In ya ja ka guri mai sauƙi, mai gangara, kai ta gangara in ya daga guri mai tudu to dole ka hakura a yi wannan tudun da kai, saboda ka tunda kuna zuwa karatu dole ku hakura irin wannan tudun a rika hawa da ku, yau da gobe za ku ga shi ma ya zama gangara. Saboda haka dukkan abin da aka ce yana da ta'alluki da mahabba zai iya kasancewa ya wakana idan Ubangiji sha'a kaunahu ya so wakanarsa, zai iya kuma kasancewa bai wakana ba domin Ubangiji lam yasha an yakuna. An gane ku? Saboda haka kulla akwai bambanci tsakanin almashi'a da almahabba. To mutanen farko da na biyu, ko kungiyoyi na farko da na biyu ba su bambance ba, sai suka fada cikin hatsari, sai suka fada cikin kuskure da kaucewa tafarki, domin suna ga almashi'a wal mahabba amrani mutalazimani, abubuwa biyu ne masu lazumta juna. In an samu wannan dole a samu wannan, in an samu wannan dole a samu wannan. Duk abinda kullu ma sha'ahu Allahu wa qaddarahu fa huwa mahbubun indahu, ko kullu ma huwa mahbubun indallahi fa huwa dakhilun fi mashi'ati. Akwai umumi wa khususi tsakanin su. Kullu ma huwa mahbubun, kullu ma sha'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala faqad yakunu mahbuban faqad la yakunu mahbuban, hakanan kullu ma kana mahbuban faqad yasha Allahu subhanahu wa ta'ala kaunahu wa qad la yasha an yakuna ka'inan. Wannan dole ne mutun ya fahimci wannan. To wajen ba su ansa dangane da abin da yake wakana na ayyukan bayi waɗanda Ubangiji baya su, shin za su shiga cikin arrida bi qada'i Allah ko ba za su shiga ba, shine malamai suke koro waɗannan amsoshi da Ibn Taymiyyah yake faɗa. Amsa ta farko ita ce wacce muka karanta ta satin da ya gabata, ba duka abinda Ubangiji ya hukunta bane ya yarda, yace ka yarda da shi. Ubangiji ya hukunta wasu abubuwa yace ka yarda da su, kamar dukkan qada'i Allah shar'i yi kaza bar kaza, dole ka yarda da wannan. Ubangiji ya hukunta shari'arsa, umarninsa da barin haninsa, wannan dole ka yarda da shi. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Saboda kaga qada'u Allah ash-shar'i ad-dini wajibi ne ka yi imani da shi, wajibi ne ka sallama ka saduda. Anan wajarci ake magana, ba mustahabbanci ba. Qada'u Allah abinda Ubangiji ya hukunta maka na musiba, na bala'i, na bacin rai, anan bai zama wajibi arrida ba, amma haƙuri ya zama wajibi. Dole ka yi haƙuri, kada ka riƙa nuna kokawarka zuwa ga halittun Ubangiji, kana kai ƙaran Allah a wurinsu. Dole ka yi haƙuri, amma jin ba za ka ji zafin abin ba, ka amince ka saduda ka yarda ka nutsu, wannan kuma matsayi ne na as-siddiqina. Mustahabbi ne in an samu wannan, ɗaukakar darajar bawa ne, amma bai zama masa wajibi ba, don an da farlanta maka wannan to an farlanta maka abu mai wahalar gaske. Ubangiji baya dora wa bawansa sai abin da zai iya. Abin da ya kasance na saban Allah na zunubi, to shi ne a nan Ibn Taymiyyah yake magana ta shi kuma. Ya ce to shi kuma wannan malamai sun ba da ansoshi daban-daban. Wasu malamai suka ce wannan ba ma ya cikin abin da Allah ya ce ka yarda da shi, saboda haka ma ba ya cikin matsalar kwata-kwata. Shi ne ansa ta farko. Ansa ta biyu, za ka yarda da abin idan ka dubi cewa aikin Allah ne. Idan kuma ka dube shi ta fuskar ya fito ne daga wani bawa na Allah, sai ka kyabu. An gane ko? Saboda haka Ubangiji ya halicci abubuwa duk da hikima. Ba ayyukan Ubangiji ba sa wofintuwa daga hikima. Duk wani aiki na Allah da ka duba akwai hikima, kamar yadda muka sha faɗa. In ka dubi halittar Iblis, in ka dubi shi ta fuskar aiki ne na Ubangiji, shi ya ga dama ya halicci Iblis, ya bar shi da rai, ya kuma ba shi damar ya ci gaba da zama da rai har tashin kiyama. In ka dube shi ta fuskar wannan, sai ka gamsu. Allah ya yi wannan saboda wata hikima wanda mun faɗa a wannan majalisi. Idan ka dubi abin ta fuskar shi Iblis din kansa, za ka so Iblis da ayyukansa? Ba za ka so ba. Saboda haka abu guda zai iya zama mahbub min wajhin, sannan kuma mubghadun min wajhin akhar. Abu guda ɗaya zai iya zama ta wata fuskar a so shi, ta wata fuskar kuma a ƙi shi. Shi ne malam yake cewa wasu sun ba da wannan amsa, sai ya ce wa hadha alqawlu la yunafi alladhi qablahu, wannan tafsirin na biyu bai saba da na farko ba. Bal huma ya'udani ila aslin wahid, da na farko da na biyun duk suna komawa ga ka'ida ce guda daya, وهو سبحانه انما قدر الاشياء لحكمه shine wato kaidar da take cewa Allah madaukakin sarki ya kaddara abubuwa domin wata hikima fahiya bi'tibari tilka alhikmati mahbubatun mardiyya su wadannan abubuwa in ka dube su ta bangaren hikimar da ubangiji ya nufa ta hanyar halittar su ko kaddara su sai ka so abin ka yarda da haka wa qad takunu fi nafsiha makruhatan wa masqutatan kagara wa qad takunu fi nafsiha makruhatan zai iya yiwa abin a karan kansa abane abin ki kamar yadda muka faɗa kamar iblis misali a karan kansa ba abu ne da kake san shi ba amma kuma hikimar ubangiji in ka dube ta take kana ta hikimar da ta sa aka yi shi kamar magani mai daci mai hamami da zaka sha in ka dubi karan kansa maganin sai ka ji ba ka san shi amma in ka dubi hikimar da zata saka sha maganin kuma fa sai ka ji kana so har ma in ba aka ce kawo magani a kawo magani kai fada ya ba aka kawo magani na ba a nemo mun maganin nan amma kuma shi kansa maganin aka baka kana sha sai fuska ka taba shi alamar baka so an gane ku to kaga abu daya ne amma ta wani bangaren ka so shi ta wani bangaren kuma ka ki shi shine abinda Ibn Taymiyya yake faɗa anan yace idza shay'ul wahidu yajtami'u fihi wasfani abu guda daya sifofi biyu na iya tattaruwa a cikin sa abu daya dauki sifofi guda biyu ko masu kishiyar juna yuhabbu min ahadihima wa yukrahu min al-akhar ta bangare ko dangane da fuska guda daga cikin su a soshi ta daya fuskar kuma ake abin kama fil hadisi kamar yadda yake cikin hadisi kursi hadisin wilaya wanda Allah madaukakin sarki yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb a cikin hadisi yana cewa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abd al mu'min yakrahu al maut wa akrahu musa'atahu wala budda lahu minhu Allah madaukakin sarki yake fada a cikin wannan hadisi kursi ma taraddadtu an shay'in ban yi kai kawo ga aikata wani abu ba ana fa'iluhu kuma ni mai aikata shi din ne taraddudi an qabdi nafsi abdi al mu'min kai kawo na game da ko wajen karbar ran bawa na mumini yakrahu al mauta bawan nan nawa yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin bata masa wala budda lahu minhu kuma ba makawa sai ya mutu anan kaga abinda kamar da Ibn Taymiyya yake to an samu ta'arudul iradatayn wato irada guda biyu sun yi karo shine ma'anar taraddud din irada ta farko ubangiji yana san abinda bawansa mumini yake so yana kin abinda zai munana wa bawansa mumini wanda mutum in ya kai mataki na walittaka na koli irin walittaka ta sahabbai irin ta su Abubakar Siddiq to zai samu muwafaka da ubangiji cikin ayyukansa cikin mahbubatihi da makruhatihi cikin abinda yake so da abinda yake ki sai Allah ya so abinda yake so yake abinda yake ki to bawa abin a ɗabi'ance ba zai so mutuwa ba saboda alam din da yake cikin ta zafi da radadi da takunsa bawa ba zai so wannan ba ubangiji
kaca kamar da ta tafi Ibn Taymiyya to cikin irin gagarumin aiki da suka yi akwai littafin shi wannan littafi na Minhaj as-Sunna ko mukhtasar dinta rairaye ko tsakuri daga cikin wannan littafi da Ibn Abdullah al-Ghunayman yayi to sun fassara shi zuwa harshen Hausa gaba daya shi
an samu irada guda biyu shine ma'anar taraddudi da aka faɗa anan ba wai taraddudi irin na mahaluki ba saboda jahilci da rashin sanin hikima ka riƙa kai kawo akan abu kai ko karkai kaje ko karkaje ka bayar ko karka bayar kana wannan kai kawo ne saboda baka san hikimar ba baka san karshen abun ba baka san me abun zai haifar ba da karshe kaga wannan jahilci ne ya haifar da taraddudin naka amma shi taraddudin ubangiji anan ba bisa jahilci bane a akwai kamala ta hikima da ilimi a ciki domin ubangiji ya san menene makomar bawan nan bayan mutuwarsa ya san hikimar da za ta yi karbi ran bawan nan shi yasa a karshen hadisin yace wala budda lahu minhu taraddudin ka ba lalle ne ka aikata ba in kai kai kawo akan abu kana iya kabarsa ma gaba daya, dan saboda a lokacin da kake kai kawo yana nuna cewa baka san abinda abin zai haifa ba, shi yasa zuciyarka take kai kawo, don haka zaka iya barin ma abin duka. Amma shi Ubangiji taraddudinsa ba irin na mahaluki bane, taraddudinsa akwai kamalar ilimi, akwai kamalar hikima, shi yasa sai ya zartar da abun kamar yadda hadisin karshen hadisin ya nuna. Kaga akwai bambanci ko babu? Akwai bambanci. To haka sifofin Ubangiji suke gaba daya, akwai bambanci tsakanin sifa ta Ubangiji da ta mahaluki. Malamai sun fadada bayani wajen tawilin kalmar taraddudi anan, amma dai wannan ita ce khulasar abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa, cewa taraddudi anan yana nufin ta'arudul iradatayn, iradatu qabd nafsi, iradatu ma yuhibbuhu al-'abd al-mu'min wa karahatu ma yakrahuhu, da kuma iradatu qabd nafsi al-mu'min. Wannan irada guda biyu su ne suka kai kawo, amma da karshe Ubangiji ya ce wala budda lahu minhu, kaga abu ɗaya ne amma an samu wato sifofi guda biyu sun shiga. Akwai sifar Ubangiji ya karɓi ransa ko baya so, akwai kuma sifar Ubangiji baya son ya batawa bawansa rai akan abin da baya so. Sai ma da ya ce wa amma man qala birrida bil qada'i الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله فهو خروج منه ام مقصود الكلام. انا wannan ita ce ansa ta uku ga wadancan kungiyoyi guda biyu da suka kasa bambancewa tsakanin mashi'a da mahabba. Ansa ta farko ita ce wacce ya fada a darasin mu na baya, amsa ta biyu ita ce wacce muka gama yanzu, amsa ta uku wasu suka ce ar-ridha bil qada'i, yarda da hukunci na Ubangiji da kaddara ta Ubangiji. Abinda ake nufi shi ne yarda da sifa ta Ubangiji da aikinsa, ka yarda da abin ta fuskar kasancewarsa ya samo tushe ne daga Allah, ba wai ka yarda da abinda aka hukunta shi kansa ba. Wato sai suka bambance tsakanin al-fi'l wal maf'ul, suka bambance tsakanin al-qada wal maqdi, hukuncin daban aiwatar da hukuncin daban. Saboda haka suka ce ba a ce ka kai imani ko ka yarda da shi karan kansa abinda aka hukunta din ba, a'a an ce ka yarda da shi aikin ne na Ubangiji. Ibn Taymiyyah ya ce wannan ansar wasu ne daga cikin malamai, amma wannan ansar tana da rauni. Fa huwa khurujun minhu am maqsudil kalam, shi wannan an fitar da maganar daga maqsudin da ake yi. Maganar da ake yi shine ar-ridha bil qada'i bil maqdi, abinda Ubangiji ya hukunta wa bawa ya amince yarda shi ake magana akan sa, ba ana magana akan wani abu bane yake da alaka da zatin Ubangiji. Yace fa innal kalama laysa fi ar-ridha fi ma yaqumu bi zati ar-rabb ta'ala min sifatihi wa af'alihi, ba ana magana bane akan yarda da abinda yake tsaye da zatin Ubangiji na sifofinsa da ayyukansa, ba kan wannan ake magana ba. Wa innama al-kalamu fi ar-ridha bi maf'ulatihi, ana magana ne akan yarda da ayyukan da Ubangiji yayi. Wal kalamu fi ma yata'allaqu bi hadha qad bayyanahu fi ghayri hadha al-mawdi, abinda yake da alaka magana akan yarda da sifofin Allah da ayyukansa, Ibn Taymiyyah yace yayi bayanin sa a wani guri, don haka ba shi ake yi ba. Karo majmu'ul fatawa juz'i na 11 shafi na 682 za ka ga magana akan wannan. Amma anan abinda yake magana akan sa ar-ridha bil qada'i ay bil maqdi ay bi fi'lillahi aw bi mas'ulatihi, wannan shi yake magana akan sa anan. Don haka ansa ta uku, ansa ce wacce take tana da rauni. Ansa mafi inganci ita ce ansa ta farko, cewa Allah madaukakin sarki ba ya umarce mu bane mu yarda da duk abinda muka gani, ya umarce mu ne mu yarda da abinda yake mu yarda da shi, na ayyukan kwarai, na ayyukan da yake so ya yarda da su, su ne ya umarce mu yarda da su. Babu inda Allah ko manzansa ya ce ku yarda da duk abinda kuke gani yana wakana, domin wannan ita ta jawo gulatu sufiya har suka fada cikin saban Allah da zimmar cewa haka Allah ya yarda su. Har ma kwanan nan ina magana da wani sufi rikakke, nake cewa har yanzu baka tuba ba, har yanzu baka tuba ba, sai ya ce me yawa Allah zai tuba, ya ce ai shi ba abin da ya hada zai tuba. Na ce yanzu da saban da kuke tabkawa ba za ku tuba ba, ya ce ai isa a saba wa Allah, ai ba a isa ba. To wanda bai san maganar ba zai gane ta ba. wannan magana yake nufi ce wanda yayi mun an isa a saba wa Allah ma'ana duk abin da kai shi Allah yake so baka isa ka saba masa ba to wanda bai san karatun ba sai ya ji ai Allah ko ya za to aikuwa sai ya rasa me zai ci amma wanda ya san karatun zai san me yake nufi malam yace warida wa in kana min a'malil qulubi
warida wa in kana min a'malil qulub fakamaluhu huwa alhamd hatta inna ba'dahum fassara alhamd bilrida wa lihadha ja'at alkitabi wassunnati hamdullahi ala kulli hal wa dhalika yatadammanu alrida biqada'i wa fil hadith awwalu man yud'a ila aljannati alhamadun alladhina yahmaduna allaha fi sarra'i wa dharra'i وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اتاه الامر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واذا اتاه الامر الذي يسوءه قال الحمد لله على كل حال وفي مسند الامام احمد عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته اقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبلتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد
ما لهشي والرضا وأن الأيكي نأى الرضا وإن كان من أعمال القلوب قولا يا كتنشي يلا لكتشين أيوكا نزوشيها fa kamaluhu huwa alhamdu to kamalarsa shine godiya ga Allah wato duk da yana cikin manyan manyan ayyuka na zuciya to yakan yi nasu ya fito har kan harshe kuma abin nan da zai bayyana akan harshe shi yake nuna kamalar riza din an gane ko duk da yana aiki zuciya amma harshe shi ma yakan nuna wani abu ta bangaren sa wanda wannan abun kuma shi yake nuna cewa riza din kamila ce an gane ko warida wa in kana min a'malil qulubi fa kamaluhu huwa alhamdu gode wa Allah lokacin da ka samu kanka cikin wani abu ubangiji ya hukunta maka wani abu kace alhamdulillah ka gode wa Allah wannan yana nuna kamalul rida hatta inna ba'dahum fassara alhamd birrida har ma ta kai wasu malamai suka ce ai wannan alhamdulillah da muke fada ita ce rida din ma ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال سبب هذا القرآن ده سنة سكزود بيان غودي والله أشكن كون هالي متنين هالي وانده يكي ميداتي يناي ميداتي وانده زود شربا واتكي سو باوا يتنشكن سأتكي يشي الحمد لله يناي ملداتي وانده زود شربا واتا سو باوا يتنشكن سأتكي يقوم شي الحمد لله wannan yana daga cikin abin da alqur'ani da sunna suka zo da shi wazalika yatadammanu ar-rida bi qada'ihi wannan ya kunshi yarda da hukuncin Allah wa fil hadisi ya zo cikin wani hadisi awwalu man yud'a ila al-jannati al-hammaduna farqun wadanda za a kirawo su shiga aljanna sune masu yawan godiya ga Allah alladhina yahmaduna Allah fi sarra'i wad-dharra wadanda suke godewa Allah cikin farin ciki ko suke godewa Allah cikin bacin rai ko cikin damuwa cikin cutuwa wannan hadisi Tabarani ya fitar da shi a cikin ma'ajib dinsa uku gaba daya hadisi ne mai rauni hadisin Abdullahi dan Abbas ne wanda a cikin salsalar sa akwai Ali ibn Asim akwai kuma Qais ibn Rabi' wanda dukkanin su suna da rauni amma Ibn al-Mubarak ya fitar da wannan a cikin littafin sa Az-Zuhd daga Ibn Jubair daga abin Sa'id ibn Jubair Sa'id ibn Jubair ya faɗi wannan magana awwalu man yud'a ila jannati alhammadun alladhina yahmaduna Allah fi sarra'i wad dharra Sa'id ibn Jubair ya tabbata cewa ya faɗi wannan magana Sa'id ibn Jubair al-Majiri ne na Abdullahi dan Abbas daya daga cikin manyan manyan malaman Kufa daya daga cikin manyan manyan malaman Kufa shine wanda al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya kashe shi bisa zalunci to shi an ruwaito da salsala mai kyau ya faɗi wannan magana ta yi magana ta ce aka samu wasu masu raunin hadda masu raunin ilimi suka wuce da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda har sun kasance ba ta inganta ba وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أرويته دقى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرواية شيء إنجنش روح حديث إن عائشة الله قال ما تيرده ابن ماجة دا ابن السني دا الحاكم دا وطن سروره وأن حديث ينا شيوى أنه كان إذا أتاه الأمر يسره إذن الأمر يزوغ النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذي فلن تامس لي أبن ذيك فلن تامس لي قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada duk sanda ya ga wani abu wanda ya kwanta masa a rai wanda ya ji dadi da ganin sa da ko da faruwar sa sai ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat udiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda a dalilin ni'imar sa ne abubuwa masu kyau suke tabbata suke cika wa idza ataahu al-amru alladhi yasuquhu idan kuma wani al'amari wanda zai bakanta masa ne yazo wato wanda ba mai dadi a zuciya ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a bisa kowane irin hali haka ya kamata ba waye duk sanda wani abu ya same ka na ni'ima sai ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan kuma mara dadi ne sai ka ce alhamdulillahi ala kulli hal wannan godiya da take gudana akan harshe tana nuna cewa bawa ya samu wannan gamsuwa da yarda da hukuncin Allah domin gashi ma abinda yake mara dadi ya juyar da shi ya rikidar da shi ya koma ni'ima abun sa har yayi wa Allah godiya kanta domin ana godewa Allah ne ana godiya ne a zahiri kan abinda yake na ni'ima na dadi to sai kai godiya akan abinda ya same ka mara dadi wato wannan shi yake fassara irin yadda zuciyarka ta gamsu ta amince har ma ta juyar da wannan abun daga zamantowarsa musiba ko bala'i ya zama ni'ima a zuciya har kai wa Allah godiya kai an gane ko shi yasa yace wannan shi yake nuna tamamul rida wa fi musnad al-imam ahmad an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kala ma'iki yace idza qubida waladul 'abdi idan mala'ikun mutuwa suka karbi ran dan daya daga cikin bayin ubangiji daya daga cikin bayin Allah yaqulu Allahu li mala'ikati sai Allah ya ce wa mala'ikunsa mala'ikan mutuwa da masu taimaka masa aqabtum walad 'abdi kun karbi ran dan bawa na anan kaga ubangiji ya yi istifhami amma istifhami ne takariri ya san abin da ya faru amma ubangiji yayi wannan tambaya domin hukuncin da zai biyo baya da ƙarshe shin kun karbi ran bawa na kuma ku duba sai ya jingina wannan bawa zuwa gare shi don haka kaga ashe bawa anan bawa mumini wanda yake da kaddara Allah ke shi kun karbi ran bawa na domin wannan idafa ce ta tashrifi idafa ce ta girmamawa ya jingina kansa ya jingina wannan bawa zuwa gare shi kamar yanda wani yake cewa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhmusi aba usrayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya daga cikin abinda ya kara min girma da daukaka na da izza jina na shiga karkashin maganar ka da kace ya ibadi ya ku bayina shiga ta karkashin wannan jumlar ya ku bayina wanda ya kara min wata izza da daukaka wa kittu bi akhmati aba usri har kusan da tafin kafata zan taku tauraron surayya saboda jin cewa ni ma na burin kasa na zama wani abu sannan kuma gashi ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo na ne ma'ana gashi ka halicce ni a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya kara min daukaka da girma da izza a rayuwata saboda haka ubangiji ya kirawo mutum bawansa babu shakka wannan daukaka ne aqabtum walad 'abdi kun karbi ran dan bawa na fa yaquluna mala'iku ce na'am eh mun karba fa yaqulu aqabtum samarata fu'adihi kun karbi ran abun marmarin zuciyarsa wato dannan nasa bishiya ce mai reshe sannan kuma reshen mai ƴaƴa sannan kuma kuka cire ƴaƴan da ke jikin reshen babu shakka kun cire mata abinda shine na cire rayuwar ta fa yaquluna na'am su ce eh mun yi haka fa ya kulu ma za kala abdi wa huwa a'lamu duk da ya sani sai kuma ya ce mai bawa na ya ce wannan usulubin shi ne malaman balaga suke cewa tajahulul arifi ka san abu ka nuna kamar baka sani ba fa ya kulu ma za kala abdi fa ya kulu na hamidaka wastarja da muka yi haka sai ya gode maka ya ce alhamdulillahi ala kulli hal wastarja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gode maka sannan kuma ya yi ikirari da cewa shi bawa ne na Allah kuma shi da abinda duk ya mallaka mulki ne na Ubangiji sai yadda Ubangiji ya yi da su shi ba ya da nashi zaɓin sai abinda Ubangiji ya zaɓa masa babu shakka wannan yana nuna tamamul ubudiyyati lillah wato cikar nuna shi bawa ne na Ubangiji fadar haka fa ya kulu sai Ubangiji ya ce waɗannan mala'iku ko wasu mala'iku da zai umarta o ibnu li abdi baitan fil janna ku je ku gina wa wannan bawa na wani gida a aljanna baitan aziman gida babba fil jannati a aljanna wa sammuhu baitan hamdi ku kirawo shi da wannan suna gida na godiyar Allah kiran shi da baitul hamdi ya nuna kenan wannan godiya da yayi wa Allah ita ce ta sa har ya cancanci a yi masa wannan katafarin ginin aljanna ya zama nashi ne kasancewar ya takudu da wannan sifa ta gode wa Allah a cikin kowane hali musamman a halin da buke bara dadi ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah alhamdulillah ya ala kulli hal ya sa Ubangiji a aljanna ma sai ya saukar da shi a wani gida mai wannan sifa din shine baitul hamdi ambato alhamdi anan ba ce baitul hamdi wal istirja'i ba wasu malamai suka ce kaga wannan yana nuna a dalilin wannan alhamdulillahi din ne ba a dalilin inna lillahi din ba a dalilin alhamdulillahi din shi yasa aka kira shi baitul hamdi wasu kuma suka ce a baitul hamdi din kiran shi da baitul hamdi din domin wannan alhamdulillahi din ita ce ta fi nuna kamalar rida din sama da istirja'i din amma ba dan cewa istirja'i adam ba ta da tasiri ba mutumin da zai ce alhamdulillahi ala kulli hal babu shakka zai iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za ta gagare shi ba amma wanda zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba lalle bane ya ce alhamdulillahi ala kulli hal galibi mukan faɗi inna lillahi wannan wani abu ne ma da ya zama ruwan dare ya zama jiki wani ma bai san me yake faɗa ba wani kawai ya ɗauka kalma ce daidai take da kururuwa da ihu da nuna ɓacin rai inna lillahi wa inna ilaihi wato ma'anar ba ta ratsa zuciyar wani ma bai san ma ma'anarsa ba wani ma in ka tutsiye shi to menene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi dai ya san ya ji Allah dai ya fito ciki kawai dai zai ga kamar Allah ya kaddara Allah ya kaddara shine ma'anar inna lillahi bai ma san menene take kunshe da shi ba amma kalmar alhamdulillahi duk bawa musulmi ya san ma'anar alhamdulillahi alƙalla ya san godiya take nunawa da kirari da yabo ga Allah kuma wannan kalma ce da ake fadanta yayin da aka samu wani abu na moriya na jin dadi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Muslim hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yarda bil 'abdi ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها الله يكن يرد ده باوا wanda zai ci abinci yace alhamdulillah ya sha abin sha yace alhamdulillah sai ya samu matsayi na rida na yarda ta ubangiji ballantana kuma ya gode masa akan abin da yake na bacin rai kaga babu shakka wannan shine zai sa ya kara samu matsayi me wato wanda yake me yawa kwarai da gaske to wasu malamai suka ce kaga wannan wato suka dubi wannan hadisi suka ce kaga wannan yana nuna ubangiji yana sakawa bawa idan musiba ta same shi ba akan ita musibar ba akan yadda zai sadu da ya miƙa wuya ga Allah akan wannan ne ubangiji yake masa sakamako ba akan kawai musibar ta faru gare shi ba amma ita musibar sakamakon da zai samu anan shine akan kare masa zunubansa wannan ra'ayi ne na Ibnul Qayyim da wasu daga cikin malamai amma wasu sun faɗi sabanin haka duk wanda musiba ta same shi ubangiji zai bashi lada akan wannan kuma ya kankare masa zunubansa. Bayani akan wannan watakila sai mun zo wata gaba mai kama da haka. Malam yace wa nabiyina Muhammadun
wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam huwa sahibu jibahil hamd wa ummatuhu humul hammadun alladhina yasbuduna Allah ala sarra'i wa dharra'i والحمد على الضراء يوجبه مشهدان أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فإنه أحسن كل شيء خلقه وأكل كل شيء وهو العليم الخبير وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خير الله وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير الله. قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه.
قال يشي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ma'abocin tuta ranar gobe kiyama, tuta ta godiya, shine wanda zai zo ya dauki liwa'ul hamdi. Shine a hadisin shafa'a, a shafa'atul umma, lokacin da bala'i da musiba za ta kai matuka ga jama'a, ga halittu da gaba daya, su nemi taimako da shafa'a gurin Annabi Adam ba su samu ba, gurin Annabi Nuhu ba su samu ba, gurin Annabi Ibrahim ba su samu ba, gurin Annabi Musa ba su samu ba, gurin Annabi Isa ba su samu ba, karshe su zo ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ana laha. Wannan matsayin nawa ne. Yazo karkashin al'arshi ya fadi yayin sujjada ga Rabbul Izzati, ya yabe shi, yayi masa kirari kamar yanda yake cewa wa yuftahu li bi mahamida lam yuftah li mithluha qablaha. Ubangiji ya mun fatahi da wasu kalmomi na yabo da kirari da zan masa abinda ba a taba min irinsa ba, ko kuma abinda ni yanzu ba zan iya tuno shi ba, ba zan iya ambato shi ba. Shi yasa wato yabo da kirari ga Ubangiji wani abu ne wanda baya da gaji, baya da iyaka, baya da gaci. Duk abinda za ka faɗa na yabo da kirari da kwarzantawa ga Ubangiji, sai dai ka faɗi abinda kawai ya zo a harshenka, iya abinda fasaharka za ta ainihin taimaka maka da shi. Amma ka ji cewa ka gama yaban Ubangiji, wannan ba zai yiwu ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anta kama asnaita la uhsi sana'an alayka, anta kama asnaita ala nafsi la uhsi sana'an alayka. Ba zan iya kididdige yabo gare ka ba, ba zan iya lissafe shi ba. Anta kama asnaita ala nafsi, kai kamar yadda kai yabi kanka. Saboda haka yaban Ubangiji da wato kururu tashi da masa kirari da ainihin sifan tashi da sifofi na kamala, wannan wani abu ne da bawa zai iya iyayensa amma ba zai kai gaci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine sahibu liwa'il hamdi ranar gobe kiyama, wa ummatuhu humul hammaduna, al'ummatu sune waɗanda suke masu godiya ga Allah, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Imran ibn Husayn. Hadisin da yana cikin Al-Mu'jam al-Kabir wal Awsat was-Saghir na Tabarani, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna afdala ibadillahi yawm al-qiyamati al-hammaduna, inna afdala khalqillahi yawm al-qiyamati al-hammadun, mafificin bayi ga Allah ranar gobe kiyama sune al-hammaduna. Wannan ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Masu yawan ambaton Allah su yabe shi, الذين يحمدون الله على السراء والضراء, wadanda zasu gode wa Allah lokacin da suke cikin farin ciki da jin dadi da ni'ima, ko lokacin da suke cikin bakin ciki da ainihin bala'i. والحمد على الدراء يوجبه مشهدان ابوبوا غدابي su sukan sa ka gode wa Allah lokacin da ya jarrabe ka da abin da baka so ahaduhuma abu na farko wato hararo da hango abubuwa guda biyu su za su sa ka gode wa Allah koda ya jarrabe ka da abin da baka so abubuwa guda biyu na farkon su ilmu ilmu al-abd bi anna Allah subhanahu mustawjibun lidhalika mustahiqqun lahu li nafsihi idan ka hararo cewa Allah fa madaukakin sarki ya cancanci a gode masa a yabe shi a ainihin yi masa kirari ya cancanci haka shi karan kanka ko bai maka komai ba ko ya yi maka ko bai maka ba ya cancanci wannan kaga dan ya shafe ka da wata musiba ba za ta hana ka ce da shi ka ce alhamdulillah ba saboda a karan kansa ya cancanci wannan fa innahu ahsana kulli shay'in khalaqahu ubangiji shi ya kyautata dukkan wani abin da ya halitta ya halicce shi cikin itikadi da kwarewa da fasaha da nuna ainihin kamala wa atqana kulli shay'in yayi halittar komai cikin itikadi cikin kwarewa wa huwa al-alimu shine mai cikakken sani al-hakimu shine mai hikima al-khabiru shine masanin abu na badini sani wanda yake ya kai matuka domin al-khabiru man khabara bawatin ash-shay'i shine al-khabir idan ka ce al-khabiru ba ana nufin mai bada labari ba kamar yadda wasu ke fassarawa al-khabiru daga khabara shay'ani ba akhbara ba akhbara zai zama al-mukhbiru ba al-khabiru ba al-khabiru shine wanda ya san abu ya san shi badin sani wato mai zurfi akan abu ya san badinin abu shi yake cewa da shi al-khabiru ya san sirrukan da ke cikin abu shi yake cewa al-khabiru shi yasa Allah cewa wala yunabbi'uka mithlu khabir wala yunabbi'uka babu wanda zai baka labari kamar wanda ya san zahiri da batinin labarin kaga in ka ce al-khabiru mai bada labari in ka tashi fassara wannan aya sai ka ce me kenan wala yunabbi'uka ba mai baka labari mithlu khabir kamar mai bada labari kaga bacin ya ba kafa baya kongoba kon baya akwai gwaranci ko babu akwai gwaranci wala yunabbi'uka mithlu khabir babu mai baka labari sama da wanda ya san abu cikin sa da batinin sa gaba da ya san sirrin abu shine zai baka labari babu mai baka labari kamar wannan ar-rahimu shine wanda yake da cikakken rahama idan ka san sanin cewa ubangiji ya cancanci a yi masa godiya ko yayi maka ko bai yi maka ba saboda in ka kula komai da ka gani ubangiji shi ya halicce shi shi ya kyautata halittarsa don haka shi a karan kansa ya cancanci a ce masa alhamdulillah kaga kenan dan ya samar maka da wani abin da baka so ba zai sa ka fasa cewa alhamdulillah ba saboda ya cancanci wannan abu nabi ilmuhu bi anna ikhtiyar Allah li abdihi almu'min khairun min ikhtiyarihi li-nafsihi idan bawa ya san cewa abinda Allah ya zaba masa yafi abinda shi ya zaba wa kansa kaga kenan ko menene ya same ka sai ka ce alhamdulillah dan baka san menene hikimar da ta sa ubangiji ya haifar maka da wannan abin ba waɗannan abubuwa guda biyu su za su sa bawa a lokacin da yake cikin wani abu na ɓacin rai ko tashin hankali ko bala'i ba zai fasa cewa alhamdulillah ya san Allah ya cancanci haka sannan abu na biyu ya san abinda ubangiji ya zaba masa ya fi alkhairi sama da abinda shi ya zaba wa kansa kamar rawa muslimu fi sahihi kamar yadda imamu muslim ya rawaito a cikin ingantaccen littafinsa wa ghairihi da wani sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake a hannunsa la yaqdi Allahu lil mu'mini qada'an babu wani hukunci da Allah zai zartarwa da mu'mini illa kana khairan lahu fa ce wannan hukuncin ya zama masa alkhair walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu mai samun wannan garaba sa sai mu'mini in asabatu sarra'u shakar idan abu mai dadi mai faranta rai ne ya same shi sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu sai wannan ya zama masa alkhair wa in asabathu darra'u sabr idan abu na bacin rai mar dadi ya same shi sai yayi hakuri fa kana khairan lahu sai wannan kuma shi ma ya zama masa alkhairi fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada labari anna kullu qada'in yaqdihi Allahu lilmu'min dukkan wani hukunci da Allah ya zartar wa mu'mini alladhi yasbiru 'ala al-bala'i mu'minin da yake hakuri akan abin da ya shafe shi na jarraba na bala'i wa yashkuru 'ala as-sarra'i yake godiya akan abin da ya shafe shi na farin ciki fa huwa khairul lahu wannan abin yana zama alkhairi ga bawa. Qala Allahu ta'ala inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin shakur, lalle cikin wannan akwai ayoyi ga wadanda suke ga wanda ga kowanne wanda yake mai yawan hakuri sannan kuma yawan godiya. Sabbar mai hakuri akan abin da ya same shi mara dadi, shakurin mai godiya akan abin da ya same shi mai dadi. Wa zakarahuma fi arba'ati mawadi'a min kitabihi, ubangiji ya faɗi wannan a gurare hudu cikin littafin sa mai girma. Za mu kwana anan insha Allah sai sati mai zuwa. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahir rahmanir rahim.
Na san satin da ya wuce ranar litala'i abinan ranar Laraba har zuwa ma yanzu akwai takarda da aka samu wadda take ta yawo a cikin ɗan uwa musulmi ba a nan ƙasar Najeriya ba, har ma ƙasashen waje, ƙasashe da dama a Saudiya, Masar, Sudan, Nijar, Kamaru, Chadi, ƙasashe duk inda ka san ahlus sunna suna nan, to suna wato sun bugo suna tambaya akan wannan takarda. Takardar tana magana akan kashe marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da rahmatsa, Allah ya karbi shahadarsa, Allah ya haskaka makwancinsa, ya kaddasa sirrinsa. Babu shakka lokacin da wannan takarda ta fito ta zo hannun yan uwa waɗanda su ne jagororin tafiyar sunna, kuma mu da muke Kano kusa da abin da muke kusa da inda abin ya faru, sannan kuma da abin da ita takardar ta kunsa na tuhuma, ya muka ga wajibi ne mu zauna domin mu yi mutum a karan kanmu duka, domin mu fita da wata matsaya guda daya wanda za ta yi daidai da abin da shari'a ta zo da ita ba tare da ta saba mata ba, kuma za ta tabbatarwa da ita wannan da'awar maslaha. Domin har kullum abin da mutum yake yi shine yana kallon shari'a, babu wanda ya kai ahlus sunna duban shari'a. Ba ruwanka da menene abokin husuma zai fada, kuma ba ruwanka da abinda mai mutane suke so ka fada, mai shari'a ta yadda da shi, shi ne abinda za ka yi. Mun zauna mu duka yan uwa ranar Alhamis da ta wuce mun yi mitin na awoyi inda aka samu haduwa akan matsaya guda ɗaya dangane da wannan takarda da ma wasu takardu da watakila za su iya bayyana nan gaba. Zan wato hikaito muku abinda wannan zama aka hadu a kansa, wanda kuma shi ne aka yi bayaninsa a jawabi da aka karanta wa jama'a ranar Juma'a da ta wuce a nan masallacin Gadon Kaya a lokacin karatunmu na tafsir. A wannan guri duk malamai na sunna masu da'awa, masu shekaru da masu ƙananan shekaru, duk an haɗu inda aka karanta wannan jawabin da aka yi ittifaki a kansa, wanda shi ne matsayar malaman sunna a wannan gari waɗanda su suke kusa da wannan al'amari, kuma abinda ake faɗa yanzu ya kusa gare su. Zan takaita mana abinda wannan matsaya ta ce, ba wai abinda ni nake ba, abinda su zan faɗa abinda wannan matsaya ta kunsa ne, ba wai ra'ayi na ne ni kadai ba, ra'ayi ne na malamai duka. Abinda wannan matsaya ta kunsa, abu na farko shine jinin Sheikh Jafar Mahmud Adam haƙƙi ne na dukkan musulmi, babu wani wanda yake da mallakar yafiya ga wannan haƙƙin, ko ƴaƴansa ne ko iyalinsa ne, babu wani wanda yake da haƙƙin ya ce ya yafe, domin laifi ne aka yi wa musulmi duka, ba wai na mutum ɗaya ba, wannan muna kansa kuma duk musulmi yana kan wannan. Abu na biyu, lokacin da aka yi kisa ɗin an zargi ɓangarori da dama, kamar ɓangarori takwas waɗanda aka san cewa ba su da jituwa da ahlus sunna umuman, ba su da jituwa da shi Sheikh Jafar khususan, kowannensu ta yiwu ya iya aikata wannan aika-aika. Wannan zarge-zarge da muka yi suna nan, ba a janye su ba. Kowane ɗaya daga cikin ɓangarorin nan guda takwas da takardunmu da muka rubuta muka ba wa hukumomi daban-daban suka kunsa, wannan ɓangarori har zuwa yanzu ban wanke ko ɗaya daga ciki ba, duk da cewa ban ware ɓangare guda ɗaya har zuwa yanzu muka ce tabbas haƙiƙa mun samu yaƙini da shaidu masu ƙarfi cewa shi ya yi laifin ba. To amma kuma har zuwa yanzu ban wanke kuma wani ɓangare muka ce mun gano babu hannunsa a ciki ba. Wannan matsayar tamu tana nan har yanzu. abu na uku mun yi kira ga hukumomi waɗanda abin ya shafa da cewa su sani zaman lafiya a Najeriya yana da alaƙa da binciko masu laifi sa'il da suka yi laifi a hukuntarsu matuƙar ra'ayi laifi kuma a bar laifin nan ba tare da an bankaɗo waɗanda suke laifin nan a hukuntarsu ba to zaman lafiya a Najeriya yana cikin hadari ba za a zauna lafiya don haka muna sa ido kuma ba za mu daina sa ido ba har sai ranar da aka fito mana da waɗanda suka yi wannan aika-aika aka kuma hukunta su kamar yadda shari'a ta aje sannan abu na hudu abinda ya shafi takarda da ta yi fito da ma wasu takardu da wasu bayanai na jaridu da wasu rahotanni da wasu bayanai da aka samu dukkaninsu a gurinmu abin bin diddigi ne da bincike suna hannun lauyoyi waɗanda su ne masana shari'a su duba su kuma bi diddigi don su gano bakin zai saboda haka ba ma korewa ba ma tabbatarwa ba ma cewa ba haka ba ne ba kuma ma cewa haka ne abu ne sai abin da bincike ya tabbatar sannan kuma kira ga al'umma a ci gaba da addu'a waɗanda suka yi wannan aika-aika suka yi wannan ta'addancin Allah ya tona musu asiri abinda muke gani na kura tana tashi nan da can alama ce da take nuna addu'ar bayan Allah ta fara karɓuwa to a cikin irin wannan kura da take tashi can a ga wata kura nan a ga wata kura a cikin wannan kura za a lalubo gaskiya in Allah ya yarda saboda haka za mu ci gaba da addu'a wannan shine matsaya da su ɗan uwa Ahlus Sunna jagorori suka ɗauka saboda haka kada a sake buga ma wani mutum a ce meye ra'ayinka wannan shine ra'ayi na gaba daya wanda muke kanta kuma batun takarda wannan wani abu ne da ake bin diddigi kamar yadda ra'ayin bayanin ya kunsa domin gano bakin zaranta kun san shari'a tana da wani abu shari'a ba wai abin da kake so a ranka ba kowa ya kwana ya tashi cikin mu nan fatan sa ya ga ranar da za a ce ga wanda ya yi wannan aika-aika an gano shi kowa da wannan yake kwana ya tashi saboda haka wannan abin da yake ruruwa a cikin zuciya ba shi zai sa ka ketare kuma shari'ar da ka karanta ba akwai abin da ake kira shari'a akwai kuma abin da yake damun ka a rai abin da yake damun ka a rai daban ba lalle ne abin da zuciyarka take karanta maka ya zama kuma shi ne shari'ar da take kai ba bari in muku misali a yadda ya shafi shari'a ta kisan kai a musulunci ba wai a shari'a ta ƙasa da ƙasa ko na a musulunci abinda muke tutiya da shi idan yau aka zo aka samu mutum kwance cikin jini an yayyanke shi da sauran ransa bai mutu ba waye ya yi maka haka sai ya ce wane ne sai ya mutu a ka'idar shari'a wannan batun da ya yi sunan shi lau za a ɗauki wannan magana ta sa a nemo mutumin da aka ce shi ya yi domin a ji ta bakinsa ya yi ikirari cewa shi ya yi ko a samo shaidu waɗanda suka tabbatar shi ya yi domin sun gan shi lokacin da yake laifin to in aka samu wannan shi ne za a hukunta shi amma in ba a samu ikirarinsa ba a samu shaidu ba waɗanda suka ba da shaida cewa shi ya yi to wannan ikirarin na shi ba mafi shi kaɗai ba zai sa a hukunta a masa hukuncin kisa ban sani ba kun san wannan haka yake a shari'a ko mun salahar mutum kuma ko mun wadattakarsa ba a shari'a ba ta yadda ya ce wane ne ya kashe ni ba a yi aiki kawai da wannan aje a kawo sa a kashe shi sai an samu ikirarinsa kamar yadda ya tabbata a hadisin Bukhari da Muslim hadisin da Yahudan da ya ɗauki dutse ya buga ma wata jariya kan ta rutse aka same ta ta faɗi sunan shi aka kawo shi za ta ga a hadisin fa'aqarra daga kalmar fa'aqarra sai ikirari shi ne manzo Allah ya ce shi ma aje a rutsa kansa to aka samu ikirari ko aka samu shaidu idan aka samu shubha za ta sa a nemo shi ana tuhumar cewa kai kaza a ci gaba da bincike watakila a ga samo dalili wasu sun gan shi sanda ya yi abu amma duk wani abu ba wannan ba sunan shi lau da a ce lokacin da musulman ya mutu a ka'idar musulunci da ke gamu an zo an same shi aka ga wani mutum da wuka ya wuce an samu lau amma ba a samu shaida ba har yanzu sai aka gaishe da aka wani mutum ya fito daga kwanar da wuka a hannu a guje a shari'ar mu roƙe shi zabi gashi nan shine kawai magana ta kare a shari'ar musulunci wannan rike wukar ba shi ne za a kashe shi ba sai kuma an samu shaidu ko an samu ikirarin to duk sanda kike karanta shari'a to ka yadda ta yi maka hukunci ba zuciyarka ba an gane ku karka ce zuciyarka in zuciyarka ce za ta yi maka da a ce zukatan mu za su yi mana hukunci da tunanin gama hukunci mu da ba za a kai shekara biyu ba sai dai mun san cewa idan muka yi ba daidai ba Allah mu ma zai kiyaye mu ba dan an yi mana ba daidai ba wannan baya halatta mana mu ma mu yi ba daidai ba nasarorin da muke samu a cikin da'awar mu galibi kuma in ce gaba ɗayan su sakamakon yadda muka tsaya ne muna bin shari'a sau da kafa akwai waɗanda za su so mu kaucewa shari'ar da muka karanta ta musulunci mu ma mu yi ta'addanci don mu zama ɗaya da a ce lokacin da aka shammi rigayi Allah ya ji kansa da rahamarsa wasu sun fusata sun buge wani dan acaba akan babur din dan acaban ma ba sunna ba wani dan wiwi sun buge shi ya mutu abinda labarin zai ce ba shine abinda yanzu yake fada ba abinda labarin zai ce an kashe musu sun kashe haka za a ce duk da babu daidaito tsakanin wannan malami wanda ya amfanar da al'umma ta ciki da waje da iliminsa da wannan da ba san mawaye ba dan wuri dan abinda yana shaye-shayensa amma dai labarin haka zai ce an kashe musu sun rama to sai mutane suka yi zaftun nan suka riƙe abinda yake zuciyarsu akwai waɗanda ake tuhuma babu tazara tsakaninmu da su da sai mu je mu auka musu amma ba lallai su suka yi ba a iya tuhuma a ce ta yi musu yi amma kuma wannan ba shi ke nuna lallai su suka yi ba don haka tafiyar mu tafiya ce da take kayyaduwa da shari'a kuma mun tabbata nasarorin da Allah yake ba mu yana da alaka da wannan sannan kuma mun tabbata addu'o'in da muke yi safe da yamma dare da rana maza da mata yara da manya suke yi ubangiji ba zai jefar da wannan addu'o'in su tafi a banza ba don haka duk abin da za mu hango na wata guguwa da za ta taso kan matsala mu mun san lisalihin mu ce wannan guguwar za ta taimaka mana za mu kai ga cimma Allah ne fara nuna karɓar addu'o'in mu saboda haka mu dage mu ci gaba da addu'a kuma daga yanzu kada wani ya sake bugo min waya ce bai zaka ci na gaya maka abinda aka ce ne abinda yan uwa da shugabanni gaba ɗaya aka haɗu aka fita da shi shi yasa na so in yi wannan bayani don na san da yawa da basu ji ba wasu kuma suna ta bugo waya wani ma ya bugo ya ce malam me zan yi yanzu me zan yi ni to me zan ce kai amma maganar tana nan kuma wannan abin ya ƙara in gizo maganar hukuncin sake auren matar da aka aura cikin idda bayan rushewar na farko maganar jumhur ta malamai idan mutum ya san mace tana idda suka je suka yi aure bata gama idda ba ta zama haramun a gurinsa har abada wannan shine ra'ayin jumhur suna cewa man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani mutumin da zai gaggauto da abu kafin lokacinsa to ai masa uquba ta hanyar a hana masa abin duka maimakon yayi hakuri lokacin abin yayi ayi auren bai yi ba har ya gaggauto da abin aka yi auren cikin idda to ya kamata uqubar sa ta zama an hana masa abin har abada nan gaba wani ba zai saki abin da yayi ba wannan shine ra'ayin jumhur shine maganar sayyidina umar ra'ayin sayyidina umar cikin khulafa sayyidina umar akan sha'anin aure yana zafafawa baya yadda a dauki abin da wasa sayyidina ali yana ganin babu wani abin da zai hana ya kuma aurenta duk da cewa wannan ba shine ra'ayin jumhur ba wannan idan akwai ilimi da sanayya akan wannan aure an yi shi ne a idda amma abin da ya wakana cikin jahilci ba a san hukunci ba, ko kuma shi miji bai san halin da take ciki ba ya aure ta, kamar matar da ta rubuto tambaya wancan sati, ita ba ta san hukunci ba, shi kuma mijin bai san cewa yadda take ciki ba. To a wannan yanayi, idan auren ya rushe yayin da suka sani, za ta yi istibra'i, sannan kuma a sake yin sake daura aure, babu wani abu. Za su iya yin aure, za su koma. Wancan satin ban faɗi wannan ba, ya kamata ta fahimci cewa ba auren su ya zo ƙarshe ba har abada, domin ba wani abu bane da suka yi shi da ganganci da gatsali, wani abu ne da jahilci ya haifar ta bangaren ta, shi kuma rashin sanin halin da suke ciki ya haifar masa haka. Don haka kaga ba za a yi masa ukuba daidai da ukubar da aka yi wa wanda yayi abu yana sane ba, wannan ba za su daidaita ba. Saboda haka zai iya bayan an rushe ayin kuma za a iya zuwa a ɗaura aure wanda musulunci ya amince da shi, kuma su ci gaba da rayuwarsu, kuma ƴaƴansu ne. Wannan yace hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama sun hana shelanta mutuwa, amma gashi hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da mutuwar Najashi. Kada ka manta Najashi ya mutu a inda babu mai masa sallah. Manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da sahabbai dan a fito a yi masa sallah. Shelantawar da aka hana ita ce shelantawa sama da buƙatuwa ta masallata. Wato mutum ne ya mutu a nan Katsina, ana iya gaya wa ‘yan masallaci nan ko ‘yan unguwa, amma sai a fita a shiga funtuwa malumfashi, ina ne a yi ta faɗa ko a sa a rediyo za a yi jana’izar ta lokaci kaza, wannan haramun ne. Wannan ya wuce buƙatuwa ga masallatan da za su ɗauki jana’izar ta su kai shi makabarta su binne, ya zama kuma wani abu daban da aka sani a jahiliya ana yi, wanda musulunci ya hana. Saboda ka shelantawa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shine na ya ba wa sahabbansa labari dan a yi mata sallah, haka hadisin yace, domin ya mutu a kasar da ba ta musulmi ba, a tsakiyar mutanen da ba musulmi ba, kuma ba su ma san cewa shi musulmin bane har ya mutu, dan da sun san musulmi ne ba za su bar shi ba ya kai wannan lokacin ba, ba su san da musuluncinsa ba har ya mutu. Kaga ba a taba tsammanin cewa za su yi mata sallah, dan ba masu dama sallah bane. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salatul ga'ibi. A nan ne wasu malamai suka ce kaga ashe salatul ga'ibi ana yin ta ne ga wanda aka san ba a sallace shi ba, ko aka yi da yaqini ko ko ake tsammanin ba a yi masa sallah ba, amma wanda aka tsammaci ake da yaqini ko kuma aka tsammanin cewa an masa sallah domin ya mutu tsakiyar musulmi, to wannan babu buƙatar a yi masa salatul ga'ibi. Wanda kuma wannan ita ce magana mafi rijaye cikin maganganu biyu na malamai dangane da salatul ga'ibi. Wannan yace dan Allah mallam, ni dai ina san matata, to amma ta matsa min sai na sake ta, to ko ya halatta in nemi taimako wanda bai saba wa shari'a ba dan mu zauna lafiya? To idan har ka sifanta taimakon da cewa bai saba wa shari'a ba, dan me zaka ce ya halatta? Abinda duk abinda duk bai saba wa shari'a ba ya halatta. To kaga taimakon tambayar tana nuna wani abu, duk da har kana neman halaccin sa, to yana nuna cewa kana da kaikai akan abinda za ka yi. Ban san wani taimako ba da za ka yi na kariki ta tudda ba ta san ka, ya wuce ka ci gaba da kyautata mata, kana yi mata watakila abinda take so har ta ji tana san ka. Amma wasu ƴan sandabaru da wasu dabaru ka ce za ka kafe ta wanda ya saba shari'a. Saboda ka in kana da hanyoyi da za ka bi na dabaru irin na namiji, ka yi mata wasu abubuwan da ba sa tsammanin cewa za ka iya mata saboda soyayya, har ka ji cewa tana son ka, to sai ka yi mata. Amma mun ga mata da na sahabbai sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna ba sa son mazansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai huli, ki mayar masa da abin da ya baki na sadaki, ki fanshi kanki. Annabi bai ce kai zo in baka wani lakani ba. Ta duba kissar Barira, lokacin da aka ƴanta ta, ta zama ƴa, mijinta yana bawa, ana ce da shi mugesa. Lokacin da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana lallashinta ta yadda ta zauna da shi, domin yana ta kuka yana yawo lungu-lungu a cikin Madina, yana kuka yana binta a baya yana kuka, manzo Allah yake cewa baki tausaya masa, ki yadda ki zauna da shi sai ce ya rasulullahi umarni kake bani ko ku a kana masa kamun kafa ne manzo Allah ce bal ana shafi'u yace a ani da ina kamun kafa ne ba umarni nake baki ba dan kasan umarnin manzo Allah wajibi ne tabbata yace bal ana shafi'u tace to ni iqtartu firaqahu to kaga da annabi yadda ya tausaya masa din nan sai ya kira shi sai ya ce ga wani lakani yace ya sai gida kuma ya sai mota to akwai wani wato wata addu'a da zai yi kafin ya shiga cikin su to ban sani ba har yanzu mota tana aje in tana aje a bai wuce addu'a da zaka yi Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jibiltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jibiltaha alayhi ma jabaltaha alayhi ya ubangiji ina roƙonka alkhairin da take dauke da shi da alkhairin ma jabaltaha alkhairin da ka halicce ta da shi ina neman ka tsare ni daga sharrin ta da sharrin abin da ka halicce ta da shi bai wuce wannan addu'ar ba a gida kuma bai wuce abin da muka faɗa ka sha faɗa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sauka wani masauki to yayi addu'a a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq wa min a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli 'aynin lamma karanta wannan kai addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sauka guri yayi wannan addu'a dan haka zaka sauka wannan gida ya zama gidan gurin zaman ka kai wannan addu'a amma a hadu a sauke qur'ani wannan ba shi da asali ki za a hadu ayi sauka wannan ba shi da wani asali a sunna na ga waɗannan tambayoyi sun isa da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.